Hukumar Ƙididdiga ta Najeriya da wato National Bureau of Statistics ta bayyana cewa tun daga kashin farko na shekarar 2029 zuwa kashin farko na shekarar 2022 ne kasar ta shiga cikin wannan mawuyacin halin. Duk da cewa an danganta al'amarin da matsalar cutar COVID-19 da ya durƙushe al'amura da dama a duniya da kuma yakin da ke tsakanin ƙasar Rasha da Ukraine ya haifar. Nasiru Marmara masani ne kan al'amura da suka shafi tattalin arzikin ƙasa.
Ko da cewa ba Najeriya ce kawai take fuskantar wannan matsalar ba, ƙasashen duniya suka shiga cikin arziki, amma namun kamar ya yi yawa saboda babbar barazanar ita ce ƙasa irin Najeriya da kuma kusan kowace ƙasa wanda muke da ƙarancin hanyoyi da muke samun kuɗaɗe na ƙasashen waje. Idan aka ce yau koyaya hanya take ta toshe ki shigo kuɗi cikin ƙasa, to akwai barazana za mu samu ƙaranci na sauran makamantan kuɗaɗe na duniya da suke shigowa, wanda yake kuma buƙatar da muke da su ta mu siyo abubuwa daga wurinsu ta samu na ƙasa kenan. Tasirin shi akan tattalin arziki Najeriya matuƙar ba mai kyau bane.
Shiku Muhammad Yusuf Lere na cibiyar inganta harkokin kasuwanci da zuba jari da masana'antu an ce waye rashin tsaro da ƙarancin wutar lantarki sun taimaka wajen hana zuwan masu zuba jari Najeriya.
Halin da muke ciki yanzu da gaske ne, mutane na dan duba Najeriya da ido ɗaya ne zan ce wajen zuba hannun jari. Saboda me? Saboda yanda ake nuna Najeriya a duniya yana hana mutane zuwa Najeriya. Na farko harkan tsaro, mun sha magana da abin da babu tsaro babu zaman lafiya, to ba wani dan kasuwa da zai je sa jarin shi a wurin. Na biyu kuma muna fama da ƙarancin wutar lantarki, babu masana'antar za su yi aiki in babu wutar lantarki.
Kamar yadda rahoton ya bayyana, a cikin shekaru uku na 2029 zuwa 2022 fannin zuba jari ta fuskan hada-hadar bankuna ne kawai ke motsawa, inda ake samun shige da ficen kuɗaɗe. Amma duk da haka masanin tattalin arziki Kashin Kurfi ya ce da akwai sauran runa a gaba.
Samun wannan ƙarancin ba irin shekarar da muke ciki da shekarar da ta gabata. Gaskiya hanya asara mai yawa saboda matakan da ita bankin Najeriya Central Bank ta suka ɗauka, kuma shi ya ƙara ba mu wahalar samun dala. Wannan yana nuna miki kenan sai dai ka yi tuwanka manka, domin daga inda mutanen waje ba su shigowa suna kawo nasu, kin ga ai komai zai zo maka da sauri. Amma in ka buɗe ƙofa na kasashen waje na shigowa, wannan zai kawo maka ci gaba fiye da kima da inda kake.
A cewar ministan ayyukan noma da raya ƙasa Dr. Muhammad Mahmud Abubakar, duk da waɗannan matsaloli tuni gwamnatin ƙasar ta ɗauki matakai don shawo kan wannan yanayi.
Akwai ma'aikatu da dama, wannan ɗaya daga ciki shine ma'aikatar da nake ta noma da raya karkara. Duk an caje mu da mu je wajen ƙasar nan mu nemo waɗanda za su zuba hannun jari. Har ila yau gwamnati ta yi yunkuri na sassauta irin matakan da za ka ɗauka don ka ƙirƙiri kamfani a wannan ƙasa. Na uku kuma har ila yau an ma rage waɗansu harajin da ake karɓa a hannun waɗanda za su gina kamfani a wannan ƙasa. An kuma ƙara sassauta kuma irin yadda za ka fitar da kuɗi na kamfaninka idan ka yi, don dai duka a samu sauƙi a jawo mutane su zo su ƙara tattalin arzikin ƙasa.
Ko da yake dai babban bankin Najeriya ya bayyana cewa rashin kyawun yanayin zuba jari na cikin gida na yin tasiri ga jarin da ke shigowa ƙasar. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.